Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu akan rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niya da kuma wato nomad. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Alhamis 27 da ta kasance Alhamis ta ƙarshe a watan Yuli. ‘Yan sa kai a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram sun ce ba gudu ba ja da baya bayan kashe kwamandansu.
Zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa, amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makamanmu mu fasa aikin da muka yi niyya ba.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin hukumomi a jamhuriyar Nijar na kyautatawa bakin haure, sai kuma yadda sokewa da maye gurbin tsarin inshorar Amurka da aka fi sani da Obamacare zai shafi al'umma musamman 'yan tirani. Sai shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali wanda ya gayyato Sanato Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Za mu kuma kawo kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin addinin Islama a birnin Qudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke daɗaɗɗen birnin don yin sallah, bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon watan nan. Falastina sun fara murna kan tituna a zagayen masallacin a safiyar yau Alhamis, bayan da leburorin da ke aiki a wurin suka cire bangwayen ƙarfe da wasu shingaye da na'urorin ɗaukar bidiyo daga ƙofofin shiga wurin. Amma Falastinawan ba su iya shiga wurin ibadar ba sai bayan 'yan wani kwamitin su ya kammala duba cikin masallacin sosai. Matakan tsaron da Isra'ila ta sanya a wannan wurin ibadar da suka haɗa da na'ura mai nuna ƙarfe, an sanya su ne sakamakon wani hari da wasu 'yan bindiga Larabawa suka kai ranar 14 ga watan Yulin nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan Isra'ila biyu. Wannan matakin da Isra'ila ta ɗauka ya fusatar da musulman da ke birnin Qudus, waɗanda suka daɗe suna zaton a hankali Isra'ila na neman ta mamaye wurin ibadar ne.
'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Senator Bob Cooper ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba, yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisar masu rinjaye Kevin McCarthy. A baya dai Kuka bai amince da haɗa da Koriya ta Arewa wajen sanya takunkumin ba. Tun farko ya so a duba wannan batu a wata dokar daban, amma daga baya bar wannan zance ya ce 'yan majalisar wakilai za su yi aiki don duba batun Koriya ta Arewan. Dokar kuma ta tanadi yadda 'yan majalisar tarayya za su daƙile duk wani ƙoƙari da shugaba Donald Trump zai yi na hana sanya takunkumin.
A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata. A wasu jerin saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter, Trump ya faɗa jiya Laraba cewa bayan tuntuɓar manyan hafsoshin sojan ƙasar da ƙwararrun sojoji, yana ba rundunar sojan ƙasar umarnin su daina ɗaukar waɗanda suka canza jinsinsu aiki. Trump ya ce dole ne sojojinmu su mai da hankali a kan muhimman abubuwa da za su cimma nasara, amma wannan gwamnatin ba za ta iya ci gaba da ɗaukar gagarumin nauyin kuɗaɗen da ake kashewa na asibiti wajen kulawa da matsalolin da masu canza jinsi ke tattare da su ba. Sai dai shugaban bai faɗi abin da zai faru da waɗanda suka riga suka canza jinsinsu da yanzu haka suke aiki da rundunar sojan ƙasar ba, kusan su 4,000, a cewar wani bincike da wata hukuma mai suna RAND Cooperation ta gudanar. Mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗi cewa nan gaba Trump zai yi aiki da hukumomin soja na ƙasar don duba yadda za a yi da sojojin Amurka da suka riga suka canza jinsinsu waɗanda kuma har yanzu ke cikin rundunar sojan na Amurka.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisar wakilai biyu na Amurka sun gabatar da kudurin dokar da zai ba baki waɗanda ba su da takardun zama a ƙasar da aka shigo da su ƙasar sun suna yara damar katin zama ɗan ƙasa. 'Yar majalisa Lucy Ruelbal Alad ta jam'iyyar Democrat da 'yan majalisa Elena Roslehetin ta jam'iyyar Republican su ne suka gabatar da kudurin wanda zai kare harkokin wato hakkokin irin waɗannan baƙin da ake kira Dreamers ta hanyar ba su damar samun takardun zama 'yan ƙasa. Wannan kudurin ya samu ne a sakamakon namijin ƙoƙarin da wasu 'yan majalisar biyu da suka haɗa da Dick Durbin's na jam'iyyar Democrat da kuma Lindsey Graham na jam'iyyar Republican suka yi a makon da ya gabata. Ross Lehtinen ta ce wato makasudin wannan kudurin shine don kare nagari da ƙwararru a ƙasarmu kuma don inganta ƙasarmu. Ta ƙara da cewa manufar kudurin shine don a taimakawa mutanen da suka daɗe cikin fargaban za a maida su ƙasashensu na asali.
Bangaren 'yan adawar ƙasar Venezuela su ma sun bi sahun masu yajin aiki yau Alhamis, rana ta biyu kuma ta ƙarshe da aka ƙaddamar da yajin aiki a duk faɗin ƙasar da zammar tilastawa shugaba Nicolas Maduro soke zaben da ke tafi na wakilan da za su rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Miliyoyin ma'aikata sun yi zamansu a gida jiya Laraba, hakan ya sa babu motoci sosai a kan hanyoyi da manyan tituna, kuma masana'antu da yawa suka zama a rufe.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Adamawa na Najeriya, inda 'yan yakin sa kai da ke bada goyon baya a yunkurin kakkaɓe kungiyar Boko Haram suka ce ba gudu ba ja da baya, duk da koma bayan da suka samu biyo bayan kashe kwamandansu. A cikin hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, Aisha Gombi, kwamandan mata maharba a Najeriya, ta ce ba za su ja da baya ba a jimeta bayan kashe shugaban nasu.
Zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa, amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makamanmu mu fasa aikin da muka yi niyya ba. Don aikin da muka sa a gabanmu niyya ne muka yi don mu taimaka wa ƙasarmu, mu ma mu samu ƙasarmu ta zauna lafiya kamar yadda sauran ƙasashe suke zaune lafiya. Don haka wannan abun da ya faru ba zai sa mu ajiye makamanmu ba. Yanzu ne ma za mu sake zage dantse mu ɗaura ɗamara mu yi aiki sosai.
Kamar yanzu ba bukar wane ne makofin sa a ciki?
To a yanzu dai manyanmu ba su yanke shawaran waye suka ajiye ba tukuna. Za mu dan saurara musu nan da dan kwanaki kaɗan. Duk wanda suka zaɓa mana kuma za mu ba shi goyon baya 100%, yanda muke ba wancan haka za mu ba wannan, mu tafi tare.
To wai kowane irin ma tallafi ya kamata a kewaye irin waɗannan 'yan sakan? Usman Mara ne yo, wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya.
Mu a tsarinmu na tsaro, ka gane ko suna da amfani kwarai da gaske. Domin idan ka lura a ƙauyuka da garuruwa, idan ka ɗauko ɗan sanda daga Port Harcourt ko daga Maiduguri misali ka kawo shi Mayor Neo, to kaga shi bai san suwaye mutanen Mayor Neo ba. Amma 'yan vigilante ɗin nan da 'yan ƙato da goro su suka san gidan kowa, su suka san iyayensa, saboda haka shi sa ka ga da wannan matsala ma ta taso na waɗannan 'yan tsagera. Kamar wajejen Maiduguri ake ta amfani da su, ake alfahari da su da shauransu. To gaskiya ya kamata hukuma ta ba da ƙwarin gwiwa ta rinka taimakawa su waɗannan, ba zan ce sun fi jami'an tsaron mu aiki ba, amma suna da rawar da suke takawa wajen kama ɓarawo, wajen sanin 'yan ta'adda da 'yan irka da shauransu. Suna da ƙoƙari, amma gaskiya abin da kai ci shi ne ɗan abin da ake ba su, ko kuma ma kamar ba a bayarwa ɗin ba a kula da su. Ya kamata hukuma gaskiya ta ba su ƙwarin gwiwa, gaskiya akwai gyara, ya kamata a rinka taimaka musu. Domin ba ka ba mutum kayan aiki kawai ko uniform ko wani abin nan ba. In aka kashe mutum ko kuma a cikin halin da yake na wannan aikin ya samu ko rasa ransa ko wani rauni, iyalansa ya kamata a rinka kulawa da su.
Ya zuwa yanzu ma dai an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin Arewa masu gabashin Najeriya za su baiwa 'yan sakan. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka shirya taron ƙarawa juna sani a jihar Agadez da ya haɗa kan 'yan jarida da sauran masu ruwa da tsaki da nufin kare haƙƙin baƙin haure. Hamidu Manu shine shugaban ƙungiyar Jimet, ya kuma yi wa wakiliyar mutamar a bari ƙarin haske dangane da taron.
Wajen ƙungiyarmu muna da wani proje da muke neman mu kawo gudunmu wajen wato ba da kariya ga haƙoƙin baƙin haure, kamar yadda kuka sani ƙasar Nijar ƙasa ce wadda dubabbanin baƙin haure ke biyo ta bisa hanyar su ta zuwa ƙasashen Larabawa na Maghreb ko kuma waɗanda ke da niyyar zuwa ƙasashen Turai. To akwai wani lokaci da haƙoƙin su akan shubre su, akan taka haƙoƙin su mutane da yawa bisa hanyar kwa. A wayan makai al'umma kai an san da 'yan jarida ne, a ja hankalin gwamnatoci hallo 'yan jarida ne, sannan a ja hankalin gwamnati 'yan hora hula ne da kuma wato wakilan al'umma deputy national. Shi yasa wannan projen namu ya zabi da deputoci da 'yan jarida da 'yan hora hula don wato ya ƙara ƙarfafa aikin da suke yi.
Doko me yasa ba a mutunta haƙoƙin baƙin haure? Ibrahim Mamma juju ne a ƙungiyar.
Kowa ya san da cewa haƙoƙi na baƙin haure abu ne waɗanda ƙudurori sun bayyana su. Ƙudurori a nan cikin ƙasashenmu da ma hala ƙasashen waje da ma abin da ya zama to ƙungiyoyi na ƙasashe da ƙasashe su kankan sun haɗa su. Yana idan an ka ɗauko wannan an ka wajabta su, ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya zama to mutane sun lura da su a kan cewa su kankan su baƙin hauren an wayar musu da kai. Abin da ya zamanto a ce duka sun san hakukuwansu, da ya zamanto a ce kuma masu ba da labari ne, masu bayyana bayani ne, ya kamata a ce an wayar muku da kai saman abin da waɗannan ƙudurorin waɗannan dokokin suka tanada. Su baƙin haure ai abu ne masu muhimmanci, don idan suna zuwa suna hita a cikin ƙasa dole a samu wadata.
Wasu daga cikin 'yan jaridar da aka ba horon sun ba da ra'ayinsu kamar haka.
Wato na gane abubuwa da dama wanda yake na ci gaba ne bisa wannan na al'amari na GMED, kuma na fatan yanda na san abubuwa in na ji can ƙasar garinmu da magaram zan fahimtar da mutane akan musu aikina don su fahimta me ake ne da wannan harka ta migration.
Kin ga a tsawon wannan kwana biyu mun san yanzu haƙƙin baƙin haure da kuma muna muna kamu. Kenan baka iya kai aiki na jarida baka san haƙƙin kanka da kanka wani ko na talakawa da surtu na baƙin haure.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To bari mu rufe taskar hotonin namu da batun inshorar lafiya a Amurka da ya ɗauki hankalin Amurkawa wanda aka fi sani da Obamacare. Injiniya Awal Sani Babaliya, wanda ya aiki a matsayin mai sa ido a ganin nasarar aiwatar da wannan shirin a jihohi hudu na Amurka, ya bayyana yadda tsarin zai shafi al'umma musamman 'yanci rani.
Zai shafi jama'a su ne suke samun suke da wannan dama ta sayan inshora a ta kiwon lafiya karkashin Obamacare. Su mutanen 'yan Republicans canje-canje suke neman su kawo, su da a nasu dai abin nan tunanin ma gaba ɗaya a sauke shi gaba ɗaya a canza shi, ba wani abu ba ne siyasa ce take da wannan abu. Amma a zahirin gaskiya sauke shi a canza shi zai wahala, saboda akwai abubuwa da masu sau da dama da ya kawo kowa yanzu ya ce zai canza, to kuwa zai samu matsala shi da wanda suka zaɓe shi. Amma abin da suke neman su yanzu shi ne wato a hankali su samu su rika ɗan cire wasu abubuwa. A jiya-jiyan nan a ofishin majalisa abin nan majalisa mai kula da kasafin kuɗi, wato abin da ake kira Congressional Budget Office, suka fito da nasu bayanin na cewar wannan canje-canjen da su Republicans ke so su yi yanzu suna son su yi abin da ake kira Skin Repair Bill. A hausance su kamar karamin canji kenan, suna neman su kawo wani ƙuduri wanda zai kawo karamin canji daga cikin Obamacare. Ɗaya daga wasu daga cikin abubuwan da zai kawo canjin shi ne zai soke tallafin da ake ba wa masu kamar karamin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na kansu da kansu. Kin ga wannan za su soke su suna son su soke. Sannan kuma suna son su soke dokoki da ta sa kamfanin nika kamar yadda na faɗa da zu su sai wa ma'aikatansu inshora, wannan shi ma za su soke shi. So duka wajen guda huɗu ne zuwa abubuwa guda biyar suke son su soke a ƙarƙashin wannan ƙudurin da suke kira su kimi biyu ko kuma ƙaramin karamar sokiya ko kuma karamin canji.
To amma akwai da dama da ke cewa kuɗin inshora da suke biya ya ƙaru da kimanin dala 200 kofi a wata. Waɗansu marasa inshoran kuma suna cewa wannan tsari na Obamacare da aka tilasta musu saye suna kukan cewa yana da tsada.
To, tsadar abu biyu ne, kin gane, idan ba ka da dama, ba ka da kuɗi, ba ka da halin saya, gwamnati za ta saye maka inshora. Wato abin da za ka biya abin da ake kira premium ya danganta da me kake ɗauka, menene albashinka. Idan kana karɓan albashi mai ɗan ƙarfi, to za ka biya kuɗi da dama, gwamnati za ta cika maka sauran. Amma abu ɗaya shi ne wato a halin shi yanzu wannan da suke magana cewa kuɗi abin nan na premium ya ɗaga ya tashi, to ana kasuwa aiki. Kuma daga kan mai sai da fetur har zuwa kan mai sai da daddawa ya san kuɗin abu ba wai yana tsaya ba ne, yau ne ya yi kasa gobe ya sama haka abin yake. So kasuwa ce. Kuma kamar yadda na faɗa ɗazu, shi wannan Obamacare insurance ɗin da muka tabbatar ya an kammala shi a jihohi daban-daban. Ni ina mun cire jihohi guda hudu a ƙarƙashin na suke domin tabbatar sun ta Obamacare abin nan ƙa'idojinsu ya tafi daidai. To, cewar an samu ƙari ko an samu rage, kasuwa ce, ita kuma dama haka ta gada.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Awon Sani Babaliya, kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a Najeriya.
Me yayi mai da shi yana da wani muhimmanci yanzu a rage shekaru din. Yara masu ƙananan shekaru sun rike gwamnatoci kuma sun yi abubuwan mamaki. Su matasa din sai sun yi biyayya ga wasu tsofaffin waskayi, sannan za su samu dama su rike mukami.
To yau abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan a shirinmu na dare. Shin matasa suna iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta a Najeriya, kuma yaya kuke gani za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar? Kafin wancan lokacin, ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau mun gayyato Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Buhari ne hukumar shugaba na riko na ma'abota ta wasa labarai da shugaban ƙasa. Yana kiran ku daga nan Ofisiri a tsakiyar Najeriya Abuja. Ina da tambayoyi kamar guda biyu gare ka babban baƙo. Ni tambayar tawa ko shi ne a da shi da APC ya samu shugabanci na wannan majalisa, amma sai ga shi bai samu ba. Daga kuma wanda Allah ya ba wa nasara ya samu shugabanci wannan majalisa, suna ta samu ta tsakaninsa da jam'iyyar nan. Sai ga shi kuma kai da kake ne aka fi jam'iyya ta ga ta samu wannan shugabanci da ta samu ba. Abin ya wuce a gabanka, ka zo kuna tafiya tare da wannan abincin aiki naka da Allah ya bashi, wanda ana ganin kuma har yanzu shi kuma ina suna kafin saƙa da wannan jam'iyya ta fita APC. Shin menene ya kawo haka ne? Tambaya ta ta biyu shi ne, akwai wani ƙuduri da yake ga majalisa na kan zana jaraba wannan ta jam. Mun ji an ce akwai ƙudurin da shi ɗan majalisa da ta jihar Kano ya kawo, wanda an maida kuɗin jam ɗin nan, ko kuma an maida shi ma naira 300,500. Ke kuma sai ga shi har yanzu waɗanda suka biya wannan shekarar ba haka ɗin wannan 300,500 ɗin nan suka biya ba. Shin menene ya jawo wannan matsala da aka samu? Tambaya na uku shi ne, tabbas a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC, kuma yanzu ga shi mun ji ana cewa wai majalisar ku ta ba wa shugaba wa'adi nan da wata biyu, idan bai dawo ba za a rantsar da shi shugaban majalisa na yanzu a matsayin shugaban ƙasa. Shin menene isa wannan tambayoyi na guda uku su ne? Ina maka fatan alkhairi, Allah ya sa a koma gida lafiya.
Amin.
To Malam Buhari, tambayar ka ta farko, kana nufin cewa ba sa suna da saɓani tsakanin shi da shugaban majalisa Senator Bukola Saraki, abinda kake nufi kenan?
ba haka nake nufi ba. Sir APC ita a bawa shugabancin majalisa ba a bashi ba. Ana ganin kamar da faraka tsakanin jam'iyyar APC da bangaren shi Ahmad Lawan da bangaren Bakola Faraki. Sai ga shi kuma Ahmad Lawan ya zo an bashi shugaban masu rinjaye na majalisa. Ana ganin yanzu ba shi da wata matsala tsakaninsa da shi shugaban majalisa. Amma kuma ana ganin har yanzu akwai matsala tsakanin shugaban majalisa da jam'iyyarsa ta APC.
Dama ina so shi Sanata Ahmed din ya fahimci tambayarka. To, Sanata gare ka.
To, jama'a assalamu alaikum, masu sauraro. Ina matuƙar farin cikin samun wannan dama. Zan fara daga tambaya ta uku. Tambaya ta uku shine bayan an ce ba majalisa ta ce bayan wata biyu idan shugaban ƙasa bai dawo za a rantsar da shugaban majalisar dattawa ta ƙasa Sanata Bukola Saraki ya zama shugaban ƙasa. Ina jin da ita ce wannan tambaya. To babu wani abu haka a majalisa iya sani na. Kuma idan magana har wadda ta kai girman wannan za a yi ta a majalisa dole zan sani. Kuma ina son in tabbatar maka cewa tsarin mulkin Najeriya bai ba da irin wannan dama ba. Shugaba Muhammadu Buhari kafin ya bar ƙasar nan ya ba da takarda zuwa majalisar wakilai da majalisar dattawa akan zai yi tafiya neman magani. Wannan kuma ya yi daidai da abin da tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Kuma babu inda aka ce bayan wata biyu. Hello?
Muna jinka Sanata.
Babu inda aka ce bayan wata biyu idan shugaban ƙasa bai dawo ba za a rantsar da wani ko mataimakin shugaban ƙasa ba za a rantsar da shi ba. Balle mutum na uku a tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka wannan maganar ina son tabbatar maka dan uwana wannan magana ba ta da tushe. Wannan ansar wancan tambaya ta uku kenan. Tambaya ta farko akan an bani shugaban masu rinjaye kuma ana gani kamar ba ma samun matsala da shi shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. To na farko ni ban nemi a bani shugaban masu rinjaye ba ni da waɗanda suke ga kamar zan iya aikin shugaban majalisar dattawa mun yi fafutuka ne na neman matsayin shugaban majalisar dattawa. Da ba mu samu ba abin da ya faru ya faru. Ita jam'iyya ta ƙasa da kanta ta tsaya ta zayyana ta tsara akan cewa ni da na nema tare da shi Sanata Bukola Saraki a bani shugaban masu rinjaye. Sanata Akume wanda ya nemi mataimaki a bashi mataimakin shugaban masu rinjaye. Sanata Shola Adeyeye daga Oshun a bashi shugaban masu tsawatarwa. Kanan Sanata Abu Ibrahim da Katsina a bashi mataimakin shugaban masu tsawatarwa na majalisar dattawa ta ƙasa.
Sanata ban tare numfashinka ba amma shi tambayar shi akan cewa wai akwai matsala tsakanin Sanata Bukola da kuma jam'iyyar APC
nan ba. Ba za a kai ga haka.
To.
Ai dole sai na fahimce saboda shi ya tambaya akan cewa yana ga kamar ni da Bukola ba mu da matsala. Saboda an ba shugaban masu rinjaye. Kin ga ko dole in yi bayani. Jam'iyya ce ta so a yi hakan saboda a samu sulhu da maslaha tsakanin mu 'yan Senate Unity Forum. Wa'inda suka goyi bayana kenan nemi shugaban majalisa da kuma su wa'ancan bangaren da ke a wancan lokaci like minds bangaren da shi Bukola Saraki ya fito. To wannan bai samu yiwuwa ma ai lokacin da aka ce a bayar bai yiwu ba sai bayan shekara ɗaya da rabi tukunna aka zo aka samu damar a sa ni a shugaban masu rinjaye. Dalili kuma da kaga kamar ba ma samun matsala tsakaninmu jam'iyyar nan akwai ta APC ta yi alƙawura da dama wa 'yan Najeriya. Shugaban ƙasarmu 'yan Najeriya sun tsaya sun yi dafifi sun zaɓe shi fiye ma da za a ce yadda za a zaɓi APC. Don gaskiyar magana shi ne jam'iyyar APC ta samu nasara ne mafi yawansa saboda martabar da shi shugaban ƙasa yake da shi. Saboda haka wannan dole mu kasance mun yi aiki tare da shi shugaban majalisa. Saboda mu samu damar da shi shugaban ƙasa da gwamnatinsa za su iya aiwatar da alƙawuran da muka yi wa mutane a ƙasar nan a Najeriya. Kuma magana ba ni ba ne, magana jam'iyya ce da kuma abin da ya kamata a yi wa 'yan ƙasa. Saboda haka magana ta wuce na ainihin in so samu ne na so in zama shugaban majalisa ne gabaki ɗaya ba shugaban masu rinjaye. To amma ba maganar wai ni ake ba maganar Ahmad Lawan ake ba. Ce saboda haka magana ta wuce ni. Maganar matsala da ke ake ga akwai tsakanin shi shugaban majalisa ta majalisar dattawa da kuma jam'iyya ta ƙasa wannan abu ne wanda ke ita jam'iyya tana kokarin ta ga cewa an samu maslaha tsakanin jam'iyya da majalisa, tsakanin jam'iyya majalisa da gwamnati bangaren zata zuwa kenan. Wannan abu ne wanda an dinga yin sa kenan, amma ni zato na shine tunda dai mutane muka alƙawari ɗan ƙasar nan, to kowa ya ajiye duk wani ra'ayi nashi dan kanshi na san kansa, saboda ra'ayin ƴan Najeriya, ƴan Najeriya sun zabe mu, koran ma gwamnati ne ci aka yi aka samu a gwamnatin nan ta kasance. Saboda haka magana ba magana ce ta mutum dan radin kansa ba, ba mu da wannan dama, ba mu da irin wannan lokaci mutum ya dinga tunanin kansa. Ni ina ga zuwa gaba dole ne a samu daidaito, a samu fahimtar juna, dole waɗanda mu da aka zaba mu yi abin da jam'iyya da kuma jama'ar ƙasar nan za su amfana da shi, kuma jam'iyyar mu ta kasance ta aiwatar da alƙawarin da ta yi wa mutane a ƙasar nan. Magana na uku ko kuma tambaya ta biyu wanda shine yanzu na ɗauka na ƙarshe, maganan jam. Jam an ce 2,500, a gaskiya mu in so samu ne kuɗin ma bai kamata ya kai haka ba. Na biyu in so samu ne jam idan mutum ya yi ya ci, to takardar ba shekara ɗaya kawai ya kamata ya rike ya amfani da shi neman shiga jami'a ko kuma wata babban makaranta ba, shekara biyu ko uku ya kamata, saboda a rage wa mutane wahala. To amma tunda hakan bai samu ba, dole mu yi abin da su shugabanni na ma'aikatar jam suke ga shine daidai kuma dole a yi. Amma ina so in tabbatar wa masu sauraro shi wannan dan wana da ya tambaya nan, cewa mu ƴan majalisar dattawa da ma ƙasa, majalisa ta ƙasa gaba ɗaya, har kullum muna kokarin mu yi abin da zai kawo talaka saukin samun amfana daga wato shirye-shirye na karatu da kuma makarantu a ƙasar nan. Haka nan kuma duk yayin da za mu yi wani doka ko wani kuduri, muna tunanin me zai kawo sauki da sa'ida a rayuwar shi wanda ke talaka ne, wanda shi samun sa bai kai nau'in da za su iya daukan kuɗinsu su tura ƙasashe, su tura yaransu ko ƴaƴansu ƙasashen waje ba. Saboda haka ina son in tabbatar maka da masu sauraron cewa wannan abin da muke kokarin mu yi, muna son mu yi shi ne domin talaka ya samu sauki. Ina fatan na ansa tambayoyinka.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin.
Sai wa gaida Jummai Ali, ga kuma Maryam ta kintsa za ta tusa mana muhimman kanin labarai.
To a takaice, shugabannin addinin Islama a birnin Qudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke da daddan birnin don yin sallah, bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon wannan watan. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun ce sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba, yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban ‘yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata.
To madalla da takaitattun labaran kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa. Tawagar yau da gobe suna nan da shirin gabatar da nasu shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da ta da shirin da kuma injiniyarmu Aidon Otku. Alheri ke muku, fata alheri.